This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalar da kuma Niyya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masauri, assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Jumai Ali muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa kula da farashin man fetur a jihar Niger sun kulle wasu gidajen mai. Kana ku ji rahoto akan ranar yan jarida, sai kuma umurnin da court ta bayar a hana rusa wasu gine-gine a cikin gidan sarkin Kano. Kana muna da filin shakatawa da ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Yan kungiyar Al-Shabab ta kasar Somalia sun yi wa sojojin gwamnatin kasar kwantar bauna a kudu da babban birnin kasar, har ma suka kashe fiye da sojoji 12. Ita dai kungiyar Al-Shabab ta fadi a jiya Litinin cewa sojojin da ta kashe 30 ne, yayin da rundunar sojan kasar kuma ta ce akalla sojoji 15 ne yan yakin sa kan suka kashe. Haka kuma yan yakin sa kan sun ce sun kwace motocin soja da dama a kwantar bauna da suka yi. Sun yi wannan kwantar bauna ne a tazarar kilomita 100 kudu da Mogadishu, babban birnin kasar. Wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi Allah wadai da harin da yan Al-Shabab ɗin suka kai wani otel a Mogadishu, suka kuma jaddada kudurinsu na goyon bayan gwamnatin kasar a yunkurin da take na samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar. Suka kuma ce wannan harin ko kuma harin da aka kai otel ɗin da kuma wasu hare-haren ta'addanci da yan Al-Shabab suke kaiwa ba za su kassara aniyar da suka kudurta ba.
Jami'an sufuri a kasar Rasha sun ce rekodin daukan bayanai da aka samu daga jirgin saman fasinjan kasar samfurin jet da ya fadi a ranar Asabar a kasar Masar da mutane mai tanda 24 a cikinsa ba su lalace sosai ba, har ma an gudanar da binciken farko a kansu. A wata sanarwa da ta bayar a jiya Litinin, ma'aikatar sufurin Rasha ta ce nan ba da jimawa ba za a yanke shawarwari akan yadda za a kara nazartan bayanan rekodin. Ma'aikatar ta gabatar da wannan sanarwar ce jim kaɗan bayan da kamfanin Metroped da aka yi hayan jirgin saman daga wurinsa ya ce kuskuren bani adama ne ya haddasa hatsarin, amma ba lalacewar injin ko wani abu daga cikin jirgin ba. Kamfanin Metrojet bai ba da wani shaida ga wannan hasashe nasa ba, kuma ma'aikatar sufurin ta ce kamfanin ya yi garajin gadami wajen yin wannan hasashe nasa.
To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin da ke lura da tsara iyali a ma'aikatar lafiya ta kasar China ya ce kasar za ta ci gaba da amfani da manufar haihuwa ɗaya kurum kafin a tsara sabbin ƙa'idodin barin mace ta haifi fiye da ɗa ko kuma 'ya ɗaya. Sanarwar da kwamitin ya gabatar ya biyo bayan furucin da jami'an lardin Hunan suka yi da suka faɗawa wata jarida cewa ba za a hukunta waɗanda suka sake yin ciki sau biyu ba. Kamfanin dillancin labarun kasar da ake cewa Xinhua a takaice ya ba da labarin cewa a watan Maris, idan Allah ya kai mu, babban taron majalisar dokokin kasar zai tantance canjin manufar. A makon jiya, jam'iyyar Communist ta kasar ta ba da sanarwa wajen wani babban taro da ta yi cewa za ta soke amfani da manufar da ta tanadi barin haihuwa ɗaya kurum da kasar ta yi shekaru 35 tana amfani da ita. Ta ba da wannan sanarwar cewa a yayin da ake nuna damuwar ragowa ko kuma karancin masu karfin yin aiki a shekarun 1970 aka kaddamar da amfani da wannan manufa domin takura ko kuma rage karuwar jama'a a kasar. A lokacin aka yajewa waɗanda ke zaune a alkaryu da su haifi 'ya'ya biyu, waɗanda ke zaune a yankunan karkara kuma ɗaɗe kurum. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta yi hasashen cewa kan shekara ta 2050 kimamin kashi 35 na 'yan kasar za su wuce shekaru 60 da haihuwa, kenan kasar za ta fuskanci matsalar karancin masu ji da karfi.
Jiya Litini, ‘yan Isra’ila guda hudu ne aka daba wuka ciki har da wani dan shekara 70 da haihuwa wanda aka ji wa mummunan rauni a birnin Netanya da ke gabar teku, a yayin da Palestine dan shekara 22 da ya aikata wannan danyen aiki kuma ‘yan sanda suka harbe shi a wurin. Hukumomi sun ce wani saurayi ba Palestine dan shekara 22 daga garin Tukra na gabar yammacin kogin Jordan ne soki da tijon dan shekaru 70 da wuka su kuma ‘yan sanda sai suka harbi saurayin nan take. ‘Yan sanda sun ce an kai wannan harin ne sa'o'i bayan wani ba Palestine shi kuma ya su soki mutane da dama da wuka ciki ko har da wata gyatuma ‘yar shekaru 80 da haihuwa kusa da birnin Tel Aviv. Wannan al'amari shi ne na baya-bayan nan a tazomar da aka yi a wata guda ana yi a kwashe wata guda ana yin sa. Ya zuwa yanzu dai ‘yan Isra’ila 11 ne Palestinawa suka kashe, su kuma Palestinawa 69 aka kashe ciki har da Palestinawa 43 da Isra’ila ta ce suna da hannu a harhare da kuma yunkurin kai harhare a kan Yahudawan. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takun daga jihar Niger, Nigeria, inda aka rufe wasu gidajen mai saboda saba ka'idar sayarwa cikin farashi, kamar yadda Mustafa Nasiru Batsari ya aika mana a cikin wannan rahoton.
Hukumar kula da albarkatun mai a Nigeria ta rufe wasu gidajen man fetur na 'yan kasuwa masu zaman kansu a jihar Niger. Sabon kwamandan hukumar ta DPR a jihar Niger, Injiniya Abdullahi Isa, ya ce sun rufe gidajen man ne saboda samun su suna sayar da litan man fetur fiye da farashin gwamnati, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Mai da wuya ka shiga wani gidan mai a Niger ka samu mai dina ka saya a cikin farashi da gwamnati ya fada. So da zuwa mu daga juma zuwa yau, yadda muka yi bayani, an kulle gidan mai guda 7. Kuma yanzu muka gama magana da kai, yanzu za mu fita kuma. Muna so yanda government ya ajiye a sarda mai, dole mutane wanda zai da wannan business na mai ya yi shi a kaida yanda ya kamata.
To sai dai dillalan man fetur din sun kira taron manema labarai inda suka bayyana dalilinsu na sayar da man fiye da farashin gwamnatin. Alhaji Muhammad Usman Dodo shine sakataren kuɗi na kungiyar a yankin arewa maso tsakiyar Najeriya.
Saboda inda muka sai mai din nan, a kasar inda muka sai mai nan babu inda muka sai lazar 85-87 naira.
Wasu sun ce me yasa ba ku sanar da su yadda kuka saya a can?
Alhaji su wasu ba su suka sanar da kansu namu abinda muka sai da ba su zuwa can sanar da su.
Don riga shi dai an rufe gidajen man ku kuma kun zo kun yi mitin da su kun shirya da su koko?
A to shirin da mun kai shi ya nuna aikin sa yake kuma mun yarda aikin shi yake yi.
A yanzu dai a nan jihar Niger a iya cewa an ja daga a tsakanin hukumar kula da albarkatun man da kuma dillalan man masu zaman kansu. To amma ɗaya daga cikin 'yan kasuwar ya bayyana matsayinsu.
Sunana Alhaji Abdullahi Namina, Director First El Shabab. Za mu bi ai yanzu ma mun fito ne da niyyar bin doka. Mu je mu buɗe wanda ya rage mana mu sayar da shi a yanda aka ce mu yi asara. Ran da Allah ya sa aka samu na gwamnati da za mu sayar 77 da kobo 66 sai mu sauke. Ran da ba a samu wannan ba sai mu tsaya sai ran da aka samu.
Wannan al'amari dai ya jefa dogayen layin motoci a gidajen man gwamnati da ke sayar da man akan farashin gwamnati. Al'amarin da ya jefa jama'a cikin wahalar neman man. Ga kuma abinda wasu daga cikinsu ke cewa.
Suna Madaki Emmanuel daga Metumbi.
A gaskiya halin da muke ciki yanzu nan Allah ya zama wahala, gashi nan ma ni ma na dai tura ma mota na ma yanzu nan ma gashi nan ba inda ma zan samu mai yanzu nan, gani nan dai a zaune kuma gobe kuma dole in je wurin aiki.
Sunana Mutala. Gaskiya mun fusa a tilasta su a dawo da shi da gwamnati ta ce a siyar da mai, don saboda idan ka aka dawo da shi za a samu sauƙin abubuwa.
To ko baya ga sau man da tsada, direbobin da kuma man fetur na kokawa da rashin kyawun hanya da ke sanya su ɗaukar kwanaki kafin su isu nan arewacin Najeriya daga can kudun. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To an gaishe ka Mustapha, kafin mu ci gaba a girgije da wannan.
Ya san girma ya san yabo, mu zo mu ga alƙali abu ya san girma ya san yabo, mu zo mu ga alƙali abu ya san girma ya san yabo, mu zo mu ga alƙali abu kai
ya san girma ya san yabo,
haka
mu zo mu ga alƙali abu.
Abubakar a akaya matayak Abu Bakar a dauki batun mai gaskiya mai ariya gole ya wadi da ya je ba ka wali ya dauki ma tayabu mu zo mu ga alƙali Abu ya dauki ma tayabu mu zo mu ga alƙali Abu mu zo mu ga alƙali Abu ya dauki ma tayabu Kali Abu Alkali Mori Kibu Bakar Ko kan ku fada mani na sani na ki ku sani Ai Alkali Mori Kibu Bakar Ko kan ku fada mani na sani na ki ku sani da takwala Ku sai shar gulbi ya tike in ba kowa ko ka iya ko ba ka ganga ka kwa Ku sai shar gulbi ya tike ko ba kowa ko ka iya ko ba ka Alkali na dauye karo ko wata mawhala kai kowa aje wani Alkali nuru da duniya Alkali nuru da duniya shari'a yau talasarta kowa da takare da tai aje eh an yi shari'a mai yawa an so a yi ta la mai yawa shi an karubuta ko ina ko aje karshen zamani bin haki amali na jandamu abu hukumul kalu mana e magala ta kwakwai bin haki amali na jandamu abu hukumul kalu mana e magala ta kwakwai ya san girma ya tayyabu mudawu ga alkali abu kun kaji mutum na tantama bai zo shara'a muriki ba akai shiga alkali abu ya zo ko tare da gaskiya da ya ji gare a gaskiya Abu na Abu al-Mustafa ku Allah yayi ga duniya ya ba ku hoten horon jama'a da ku ta kawai yin duniya ba dan ku ba da ta yauci ya dan girma ya sai Abu Abu bin haki amali na jandamu Abu hukumul kalu mala magana ta kwakwai ya dan girma ya sai Abu Ya matayyaka Abu Bakar a dauke mato mai gaskiya mai kayya ko da ya wadi ga ya je ma da walwali ga dan girma sanyabu haka nan fa Allahu ka alkali Abu abe sallashi na bida tuwa sallashi na bida da abin yanka da abin miya alkali ka wajiya na bata ya banban da su an so wa wani alkalin kasa jabal sani da walwali an so wa wani alkalin kasa jabal sani da walwali bai san amma baba ya san sabbi ba shi sai ya tsare ni guda da kan gaba ka hura ba kai Ko da ga ha wani alƙalin kasa da babu sani tawwalwali ba ta amma baba ya san sabbi ba shi sai ya tsare min guda da kan gaba ka hura ba guji ya kasance Allah dinna shari'a kuma sai badiya ko da ga alƙali ya hu ai bin haki amali na jandamu abu hukumul kalu mala magana ta kwakwai da dan girma ya tayyabu ko da ga alƙali Ya matayyaka Abu Bakar a dauki batun mai gaskiya mai kayya ko da ya wadi ka ya je ma da walwali ya dan girma ya tayyabu ko da maka alkali Abu alkali mulki Abu Bakar ko kan ku fada mani na sani na ji ku sani na takuna alkali mulki Abu Bakar ko kan ku fada mani na sani na ji ku sani na takuna ya dan girma Ka ishe gulbi ya tike ko ba kowa ko ka iya ko ba ka tsaya ganga ka kwa ka ishe gulbi ya tike in ba kowa ko ka iya ko ba ka tsaya ganga ka kwa to madalla an ga sai kamar jayi na rambada
Kwanan nan ne mai martaba Sarki Kano ya bayyana cewa akwai buƙatar Najeriya ta rage darajar kuɗinta domin inganta tattalin arzikin kasar. Akan wannan ne Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi Lawal Habib masani harkokin tattalin arzikin kasa ko ina hankalinsa ya karkata game da wannan shawara ta mai martaba Sarki Kano.
Ba ku kokanto cewa mai martaba sarki babban masanin tattalin arzikin kasa ne, kuma abin da ya faɗa ba kirkire bane, tunani ne, kuma karatu ne. To amma shi nazarin tattalin arzikin kasa ya kasu kaso da yawa, amma akwai kaso guda biyu na manya waɗanda kake kira the monetarist, wanda suka fi ta'allaka da magana harkokin kuɗi, suke ganin cewa dukkan wata matsala da take faruwa a ƙasa tana dangantaka ne da yadda yanayin tsarin tafikar da kuɗin ta yake, kuma ta nan za a iya kyautatawa ko gyara tattalin arzikin ƙasa. Sannan akwai kuma ɗaya ɓangaren wanda suke Keynesians ne, wato su kuma waɗanda suka tafi akan cewa shi tattalin arzikin ƙasa baya tafiya shi kadai, har sai ya zama na cewa akwai son hannun gwamnati. Mafiya waɗancan ɓangaren wanda suka ganin cewa harkar kuɗi ita ce take juya yanayin yadda tattalin arzikin ƙasa yake, sun fi tafiya akan cewa gwamnati ta zara hannunta akan abubuwa da yawa, kuma yaddar shi ne cewa misali a tunanin shi ne, na san mai girma sarki a tunaninsa shi ne kamar yadda monetarist suke cewa, idan har ƙasa ta rage darajar kuɗinta, yana ba ta wata dama idan kuɗin suka yi arha, izamana ta ja hankalin masu shigowa domin su zuba jari. Idan har kuɗin kai darajarsa ta yi ƙwari, to zuba jari zai zamana cewa babu riba. Amma ƙasar da take neman a zuba mata jari tana rage darajar kuɗinta ne domin mutane su zo su zuba jari. Idan aka zuba jarin nan, shi kuma jarin nan shi ne yake kawo abin da sana'antarwa, wato production, aikata wani abu. Shi kuma wannan aikata abu ba zai yiwu ba sai ka ebi mutane aiki. Wato saboda haka daga sana'antarwa za a samu aikin yi, daga aikin yi kuma mutane za su samu kuɗi a hannunsu, gwamnati ita ma za ta samu tabo da za a biya haraji. Sannan kuma za a samu wanda za a iya ajiyewa, wato savings. Idan aka samu wannan, to kaga an daɗa zuba wani akan harkar tattalin arzikin ƙasa, za a dinga saba ta juyarta. An karya lagon talauci, wato vicious cycle of poverty. Wannan shine tunanin waɗanda suke monetarist, economist, wanda suka fi ta'allaka cewa kuɗi yawansa da ƙarancinsa da darajarsa ita ce take shi yake nuna ko da za waɗansu za su zo ƙasar ko su zuba ko kuwa. Kamar yadda suke cewa idan kuɗi ya yi yawa babu abin sana'antarwa, babu wato production, to wato tsada kayayyaki za ta zo. Idan kuma ya ƙaranci da yawa kuɗin, kuma ga kaya barkatai, to kaya za su kare. Idan kuma suka kare masu sana'antar da kayan, wani lokaci za su daina sana'antarwa saboda babu riba, sai kuɗin sai kuma wannan kare kayayyakin sai ta sa a rasa su. Idan aka rasa su kuma sai tsadar ta dawo. Saboda haka sai suke ganin cewa kuɗi ya kamata a daidaita yawansa da yawan abubuwan da ƙasa take iya sana'antarwa. To saboda haka sai suke ganin cewa daga sanda kuɗi darajarsa, wato the value of money, ya fi ƙarfin abin da ƙasa take iya sana'antarwa, wato kai equating value of money to production level, cewa ƙasa ba ta sana'antar da komai amma kuɗinta yana da ƙarfi da yawa, wannan zai hana masu son zuba jari su zo saboda babu wata riba da za su.
Madalla Lawal Habib kenan masani harkokin tattalin arzikin ƙasa. Shi ko Sanusi Adamu daga jihar Adamawan Najeriya ya aika mana rahoto ne game da ranar masu aikin jarida. Sanusi, gare ka.
Ranar yaki da cin zarafi da kuma aikata miyagun laifuffuka wa 'yan jarida lokacin da suke bakin aikinsu na duniya na banana zuwa ne lokacin da 'yan jarida a arewa maso gabashin Najeriya da rikicin Boko Haram ya addaba ke fuskantar kalubale na rashin kariya ko tsaron lafiyar su da na iyalansu. Inji Malam Zare Baba, sakataren kungiyar 'yan jaridu na kasa reshen jihar Adamawa.
Muna fuskantar kalubale masu dimbin yawa, mafi muni ma shine a lokacin harkan katar cewa yawancin yan jaridu ba su samu su shiga lungu-lungu su covering abinda ya kamata su yi. Sojojin ma da karan kansu ba wai wani kariya suka bamu ba. A wayansu wurare haka duk operation da joint military forces za su yi, ana ba wa mutane ma accrediting din su a ba su uniform su tafi da sojoji su je su dawo. Kwanakin baya lokacin da muka yi recording the first ta gefen gire, yaran mu tun da suka yi rushing a wajen akan tsauri kamin sojoji din. Sojojin da suka danno a wajen sai suka je suka kokore su, wayansu su ma an so ma a kwace kayayyakin aikinsu. To kagan wannan babban kalubale ne. Banda ma haka ba ma, a wayansu lokaci mudin ma ya zama mana ya sa mana tsoro a cikin zukatanmu.
Dan jarida mai zaman kansa kuma tsohon wakilin gidan radio na kasar Sin, Garba Abdullahi Bagwai, ya shaida min ta wayar salula cewa daya daga cikin kalubale da 'yan jarida ke fuskanta baya ga ta cin zarafi da kuma daukar rayukansu lokacin da suke bakin aiki ita ce ta zubewar kimar su a idon jama'a da suke wa aiki sakamakon kasalanda da iyayen gidansu ke yi cikin rahotanni da suke yadawa.
Amma yanzu ina tabbatar ma ba wai kawai broadcast ba wai kawai radio yi ba da television har ta print za ka ga kafin kana tura editor shi kuma can zai buga zai danne labarin yake idan har ba shi da interest akan labarin nan koda ko labarin ka yana na gaskiya ne wasu wata kila shi yana da mu'amala da wancan mutum ka buga labarin ka tura kafin ma labarin ya je shi can editor ya sani an dakile labarin sai dai ka ga babu labarin saboda haka shi wanda ka zo mutanen talaka da kai firar da su ka dauke labarin kullun kimar ka ce ki raguwa a gurin su saboda ka zo ka firar su ka ce zaka gabatar da sakon su ta yadda za a share musu hawaye amma ba su ga wannan abu ba. Dan jarida jagororin masu kafa yaɗa labarai suna da su ma suna takara sosai wajen ƙara dakusar da himmar 'yan jaridunmu a Najeriya.
Mr. Solomon Kumangar, tsohon ma'ajin kungiyar 'yan jaridu na ƙasa, ya ce 'yan jarida musamman waɗanda ke aiki a kafofin yaɗa labarai mallakar gwamnati na fuskantar takura.
Lele akwai takura musamman ma waɗanda suke aiki a kafafen watsa labarai na gwamnati ko wasu abubuwa da ba za ka aika tinkare su ka faɗa musu ba. In ka gan wani abin da ka san cewa gwamnati ba za su yarda a kai ba, ka gan ba za ka yi magana ba, gudu ma za ka yi domin cimma ko waɗanda suke gabanka. In ka kawo wani rahoto wanda zai soki gwamnati, ka san za a cire ko kai ma kanka ba za ka yarda ka kawo ba. So babban makasudin da ya sa a yau ana mutane waɗanda suke waje suna talakawa suna ganin 'yan jarida kamar su ma suna haɗa baki da gwamnati su cimma talakawa.
Rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna kashi 6% na ƙararraki 593 na kisar gillar da aka yi wa 'yan jarida aka kai gabar kuliya. Daga cikin wannan adadin akwai 'yan jaridu 2 da suka rasa rayukansu sakamakon rikicin Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.
An gaishe ka Sanusi. A can jihar Kano ko kotu ce ta bada umarnin dakatar da rusa wasu gine-gine da ke cikin gidan sarkin Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, gare ka.
Matakin kotun ya biyo bayan karar da Alhaji Salim Abubakar Bayaran ne ya gabatar, inda ya koken cewa batun sauya fasalin wani salo ne na rusawa ko shafe ababen tarihin masarautar. Barista Sanusi Umar shine lawyer mai gabatar da kara.
Abin da muke magana akai shine akwai gidan sarautar Kano, wato gidan rumfa, da nan ne fadin masarautar Kano tun shekaru sama da 500 da suka wuce. Akwai gine-gine masu tsohon tarihi haɗi da makabarta ta sarakuna da matansu da 'ya'yansu ƙanana a ciki. To yanzu shi sarki na yanzu sai yake yunƙurin rushe wasu sassa na wannan gida mai tsohon tarihi da kuma ita wannan makabarta da ta kunshi sarakuna, wanda ɗaya daga cikin shi ne sarkin da ya kafa wannan gida kansa, ma'ana sarki Muhammadu Rumfa, Allah ya gafarta masa. A tashi wannan kaburbura a yi wasu gine-gine, wai ofisoshi za a yi wa hakimi. To hakan shi ya sa muka garzaya kotu domin mu nemi kotu ta dakatar da yin wannan aika-aika, domin wannan gida abin alfaharinmu ne, ba ma ɗan Kano kawai ba, duk wani mutum da yake a ƙasar Hausa gidan rumfa abin alfaharinsa ne. Gaba ɗaya ƙasar Hausa da kanan birnin, har yanzu ba wani gidan sarauta da yake sama da shekara 500 a tsaye yanzu haka a ƙasar Hausa.
Sai dai Majalisar Masarautar Kano ta bakin ɗan majan Kano Alhaji Munir Sanusi ta ce batun gudanar da kwaskwarima a tsarin gine-ginen gidan sarautar Kano ba abu ne sabo ba. domin koko a can baya sarakunan Kano sun sauya fasalin ginin wasu sassa na gidan saboda tsufansu. Yana mai bada misali da garan Bawul din da aka yi wa kofar kudu da kuma kofar arewa. To amma annu guda kuma masana harkokin shari'a na ganin cewa kamata yayi sarakuna iyayen kasa su rinka kiyayewa da wani al'amari da ka iya kai su gurfana a gaban kuliya domin tsira da mutunci. Tunda dai ba sa jerin mutanen da ke cin gajiyar sashi na 308 na kundin tsarin mulkin Najeriya.
A batu na gaskiya wato rikice-rikice irin waɗannan da masu kama da su ba za su haifarwa masarautar gargajiya ɗa mai ido ba, domin za su iya taɓa kima da muhibba da izza da kuma mutuncin masarauta. Tunda doka bata kafa su ta ba su wani hurumi, ta ba su wani iko, ta ba su wani abu ba. Wannan darastawa da kimantawa da mutane suke musu shi ya zaunar da su a yanda suke a yau. Kaga daga sun rasa wannan, to gaba daya ka iya cewa tsarin rushewa zai yi.
Barista Audu Bula mafakar da kenan lauya a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
An gaishe ka Mahmud. Yanzu kuma mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi.
Masu gamsarwa kuma Allah ya saka muku da alkhairi, muna ƙara muku ƙarfin gwiwa mu talakawa da jin irin shirye-shiryen da kuke musamman ciki da gaskiya, wanda wannan shi yana matuƙar taimakon mara ƙarfi a lokacin da aka zalunce shi. Kuma Allah ya ƙara ƙarfin gwiwa. Na gode sosai mai magana Bashir Funtuka daga nan Madobi local.
Assalamu alaikum, sunana Baffa Haruna Habaji Bajo da karamar hukumar kuna kake jihar Gombe, malamin makarantar primary Jalingo primary school Ashaka. To gaskiya ya kamata gwamnatin Nijeriya da hukumar zaɓe ta sani su yi wa Allah su gudanar da sahihin zaɓe a ƙasa, ganin yadda ƴan adawa suka yunkuro. Domin ko gudanar da sahihin zaɓen nan fa shi ne zai kawo zaman lafiya kafin zaɓen da kuma lokacin zaɓen da kuma bayan zaɓen.
Assalamu alaikum BOA Hausa, sunana Amadu Ata Macina daga jihar Yobe a Najeriya. Ina kiran sa mai girma gwamnan jihar Yobe a Ibrahim Beliyam. Bido Allah yau a nan bai duba cikin matasa wanda sun kammala karatu su kuma ayyukan yi da ake cikin jihar mu ta Yobe. Ya samu su ayyukan yi ko kuma su haɗa gwiwa da wasu kamfanuwa domin a buɗe wasu rasa na kamfanuwa inda matasa za su samu aikin yi a jihar ta Yobe baki ɗaya.
Assalamu alaikum muryar Amerika. Mai magana Abuba Dan Bororoji daga Kuros Kawa garmar hukumar Kokawa jihar Borno. Ina kira ga shugabannin Fulani na kungiyar Miyetti Allah, don Allah don Annabi, in dai suna shugabantar Fulani da gaskiya to Fulani jihar Borno sun ci gama da lafiya da shekara da yanzu. Amma ba su kai musu wani taimako ba, ba su yi maganan komai ba, an karɓi duk dabbobin su an bar su an kashe wasu ba sa yin magana, sai dai ka ji suna magana babatu a kan siyasa abun da bai shafe su.
To madalla, kafin mu karkare ga shirinmu na ƙarshe wato labarai, amma wannan karan a takaice.
Yan kungiyar Al-Shabaab ta kasar Somalia sun yi wa sojojin gwamnatin kasar kwantar bauna a kudu da babban birnin kasar, har ma suka kashe fiye da sojoji 12. Jami'an sufuri a kasar Rasha sun ce rakodin ɗaukan bayanai da aka samu daga jirgin saman fasinjan kasar da ya faɗi a ranar Asabar a kasar Masar da mutane mai tanda 24 a cikinsa ba su lalace sosai ba, har ma an gudanar da binciken farko a kansu. Kwamitin da ke lura da tsara iyali a ma'aikatar lafiya ta kasar China ya ce kasar za ta ci gaba da amfani da manufar haihuwa ɗaya kurum kafin a tsara sabbin ƙa'idodin barin mace ta haifi fiye da ɗa ko kuma ƴa ɗaya.
To madalla, yanzu kuma anan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ita Jummai Ali da ta tayar gabatarwa da Chubahiro Diodone wanda ya bada umarni. Sai injiniyanmu na wannan lokacin wato injiniya Charles Hall, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an ji manku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.